Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yau ranar Talata 2 ga watan Janairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
‘Yan Najeriya da suka arce a dalilin hare-haren Boko Haram sun ce fatarsu a wannan sabuwar shekara shine su koma garuruwansu, amma suna son gwamnati ta taimaka musu. Shugaban addinin Iran ya zargi abokan gabarsa da laifin haddasa munanan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati, yayin da shugaban ƙasar Rouhani kuma ya lashe takobi cewa jami'an tsaro za su murƙushe masu karya doka. Kasar Pakistan ta kira jakadan Amurka a kasar domin ta bayyana rashin jin daɗin ta game da sakon dandalin Twitter na shugaban Donald Trump da ke zargin kasar ta Pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda mafaka.
To, a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun koka akan kuɗin wutar lantarki da suke biya ba tare da samun biyan bukata ba. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano akan abubuwan da ake hasashen za su faru a wannan shekarar ta 2018. Muna kuma ɗauke da rahoto akan fatan 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru a wannan sabuwar shekara, kamar yadda kuka ji a cikin kanin labarai. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
‘Yan Najeriya da suka tsere daga hare-haren Boko Haram sun ce fatarsu na sabuwar shekara shine komawa gida, amma sun roƙi gwamnati da ta taimaka wajen komawa cikin jama'a. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kidzeka ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a garin Minao da ƙauyen Gawar da ke iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru daga arewacin don gano burin 'yan gudun hijira a sabuwar shekara. Wani bincike da kungiyar tallafawa 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a Minao akan niyyar 'yan gudun hijirar ta komawarsu Najeriya ya nuna cewa mutane 7 a cikin 10 da aka yi wa tambayoyi sun bayyana niyyarsu na komawa da zarar an samu lafawar rikici da ake ciki a yankunansu. Muna da ƙarin bayani bayan labarin duniya. A halin da ake ciki kuma, sojojin Najeriya sun ce sama da 700 waɗanda ƙungiyar Boko Haram suka kama sun tsere daga arewa maso gabashin ƙasar. Kakakin rundunar sojoji Colonel Timothy Anitiga ya bayyana cewa sun baiwa waɗanda suka tsere mafaka a sansanin soja a garin Mangono a jihar Borno arewa maso gabas. Colonel Atiga bai bayyana lokacin da mutanen da aka kama suka tsere ba, kuma bai faɗi ko har yanzu sojojin na ba su mafaka ba. Haka kuma babu tabbatar da dawar sojojin daga wata kafa ta fasabilillah. A wata sanarwa, Anitiga ya ce 'yan Boko Haram sun tilasta waɗanda suka kama yin noma a gonakin daban-daban a yankin tafkin Chadi. Ya ce sojojin na nazarin da waɗanda suka tsere domin tabbatar da cewa babu 'yan Boko Haram a cikinsu.
A yau Talata, shugaban addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei ya zargi abokan gabar jamhuriyar ta musulunci da laifin tayar da mummunan zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da suka fara a makon da ya gabata. Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ce an kashe wasu ƙarin mutane 9 cikin dare yayin zanga-zangar adawa da gwamnati, wadda ta ƙara adadin yawan waɗanda suka mutu zuwa 20 sakamakon zanga-zangar wadda ta shafi tattalin arzikin ƙasar da aka gyara a kusan ƙarshen makon da ya gabata. A cewar rahoton an kashe mutane 6 a wani ofishin 'yan sanda a birnin Card Region a arangamar da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga wadda suka yi kokarin sata bindigogi. Kafofin yada labarai na kasar sun ce an kashe wani dan sanda a Najafabad. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya isar da sako a shafinsa na yanar gizo na Twitter akan al'ummar Iran yau Talata, inda ya ce al'ummar Iran sun tashi tsaye domin kauda mulkin mallaka a kasar Iran. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya lashe takobin cewa jami'an tsaro za su mai da martani akan 'yan zanga-zangar da kuma waɗanda suka karya doka. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar tun lokacin da aka fara yi a ranar Alhamis a Mashhad kafin zanga-zangar ta yaɗu zuwa wasu sassan ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ƙasar Pakistan ta yi kira ga jakadan Amurka a ƙasar domin ta nuna rashin amincewarta ga sakon da shugaba Donald Trump ya sa a shafinsa na Twitter, inda ya zargi ƙasar Pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda da ke fafatawa da sojojin Amurka a Afghanistan da ke makwabtaka da ƙasar mafaka. Mai magana da yawun ofishin jakadancin Amurka a Islamabad ya ce a jiya Litinin aka kira David Hale zuwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar domin tattaunawa akan sakon da shugaba Trump ya aika ranar sabuwar shekara a shafinsa na Twitter. Amurka ta dade tana zargin ƙasar Pakistan musamman akan jami'an tsaronta wajen yin kunnan ƙashi ko kuma taimakawa ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci na Taliban da haƙiƙanin na kai hare-haren kan sojojin ƙasar Afghanistan da waɗanda Amurka ke yi wa jagoranci a kan hare-hare ta kan iyaka. Islamabad ta musanta zargin taimakawa 'yan ta'addan ƙasar Afghanistan, a maimakon hakan ta yi ƙoƙarin kan yadda 'yan gwagwarmaya ke amfani da makwabciyarta wajen kai hare-haren a Pakistan. A mayar da martani kan sakon Trump na Twitter, ministan harkokin wajen kasar Pakistan Khawaja Asif ya fada a ranar Litinin cewa kasar sa zata fada wa duniya bambancin gaskiya da kuma kage.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2018, 'yan Najeriya sun yi kira ga gwamnatin kasar ta sa baki wajen kawo ƙarshen matsalar wutar lantarki a wannan kasar. Matsalar da ke illa ga ci gaban tattalin arziki da masana'antu da samar da ayyukan yi. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibrin ya ji ta bakin wasu mazauna birnin Lagos game da wannan matsalar.
'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin jin daɗinsu game da ƙarin da kamfanonin samar da hasken wuta a Najeriya ke musu a duk wata, lamarin da suka ce bai kamata ba tunda dai kamfanonin ba su samar da wutan da ya kamata ga 'yan ƙasa. Duk kuwa da cewa sayar musu da kamfanonin da aka yi a can baya an yi ne da zumar ganin cewa sun inganta harkar samar da wuta a ƙasar. Yanzu haka dai akasarin 'yan Najeriya na fargaban ganin jami'an hukumar samar da wuta a ƙarshen wata, domin kuwa kuɗaɗen da suke kawo musu yakan ƙaru ne a duk wata. To kuma ne kukan 'yan Najeriya game da ƙarƙarin farashin kuɗin wutar da ake musu a duk wata? Ga dai wasu da na ji ta bakinsu a birnin Lagos.
To alal haƙiƙan gaskiya abin da nefa ke yi a halin yanzu gaskiya ya yi tsanani da yawa. Suna cutar mutane sau domin Allah. Saboda ka gani yanzu watan da ya gabata waccan suka kawo mu 15,000, watan da ya wuce kuma suka kawo mu 15,000, yanzu sai da suka haɗa gaba ɗaya kuma wannan watan suka kawo mu 50,000 kenan gaba ɗaya. To mun yi magana abin da ake nuna mana cewa ba su cire wani watan biyu ba, sun haɗa gaba ɗaya sun kawo 50,000 da wani abu. Saboda haka gaskiya kamata hukuma ta yi bincike kan wani abun da suke, saboda abubuwan sun yawa saboda Allah. Sun yawa ga halin da ake ciki.
Shi ko wannan malami ya ce
ya that we are just estimated that we suffer for those that have the prepaid meter. We have the prepaid meter before. I used to spend like maybe 1,200 naira in a month for NEPA.
Ko kadan kamfanonin samar da wutar lantarki ba sa mana adalci, amma yanzu kaga tunda banda mitan da zan dinga sa masa kati sai kaga suna tsula mutane kuɗaɗe a ƙarshen wata. Saboda kaga yanzu mu ne yake biyan kuɗaɗen da ake samu daga hannun wayanda ke da mitan da ke dauke da kati. Wutar lantarki dai yana daya daga cikin matsalolin matsalolin da gwamnati mai ci yanzu ta gada daga gwamnatin da ta shuɗe, kuma ɗaya daga cikin matsalolin da ta yi alƙawarin magance shi kafin a je ko ina. Har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin wuta a ƙasar, wutan da kuma ake ganin shi ne ƙashin bayan ci gaban ƙasar ta fuskar tattalin arziki, kimiyya da kuma fasaha. Babangida Primary America daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun na wutar lantarki, shin tana samuwa inda kuke ko a'a? Sai mun ji daga gare ku. Masana harkokin yau da kullum na ci gaba da hasashen abubuwan da suke gani za su faru a ƙasashen duniya a cikin wannan shekarar ta 2018. Abokin aiki na Sahabu Imam Aliyu ya yi hira da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano akan wannan batun. Da farko sun fara da nahiyar Afirka.
Dr. Dukawa, ya kuke kallon nahiyar Afirka?
Alhamdulillah, nahiyar Afirka shigen abin nan ne Najeriya hoto ce ta Afirka. Idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ya inganta, nahiyar Afirka ma za ta samu zaman lafiya da kuma ci gaba. Idan yaki da wato kashe-kashen hankula, wato kokarin kauda yawan yaƙe-yaƙe da kashe-kashen hankula, wato aka mai da hankali ya samu takaita mafarkinsa, to za a samu sauƙi na rayuwa. Kuma watakila gwamnatoci suka yi sakaci, to nan ma zai iya ba da za a iya take ci gaba da matsala, ko da an samu sauƙin wani nau'i kamar irin na Boko Haram a yankin Afirka ta Yamma, to kuma aka tsale irin sace-sacen wato jama'a yin garkuwa da su, da kuma faɗa tsakanin makiyaya da Fulani, idan ba a warware shi da wuri ba to zai iya warware wata nasara da aka samu game da yaƙi da Boko Haram. Sannan kuma abin da ya faru a Zimbabwe ya daɗa tabbatar da cewar wato mulkin soja dai ya zama tsohon yayi, don haka wajibi 'yan siyasa su tsaya su gyara siyasarsu. Amma kuma ya daɗa tabbatar da cewa soja kuma ba wai wato ba su da rawar takawa ba ne a siyasa, a'a ba lallai sun ɗau mulki ba, sun karɓi mulki ba, sun 'yan siyasa suka kasa gyara kansu da kansu, ya wani sabon salo nan an gani soja za su iya gyara musu zama ba tare da sun karɓi mulki ba.
Abinda ya faru a Zimbabwe, mutum na iya zaton cewa watakila wannan ya isa ya zama wato kashedi ga shugabannin da suke kan mulki sai illa masha Allahu.
Haka dai almajirin tarihi da almajirin kimiyyar siyasa zai sa rai cewar za su shiga taitayensu, kuma amma wannan bai hana kuma a samu ɗaya biyu wanda shi zai ci gane karatun ba, haske ya gwada kuma watakila abin da ya shafi wasu da suka gwada hakan ko kuma makamancin haka ta same shi.
A faɗin duniya baki ɗaya, ya dangantaka kuke kallo dangantakar tsakanin manyan ƙasashen duniya?
To, wannan shugabanci na Amerika babu shakka yana tada kura a duniya, kuma zai daɗa tura ƙasashe masu tasowa su tsaya da ƙafarsu su rage dogaro da Amerika. Aƙalla dai ya tunkuɗa Koriya ta Arewa ta daɗa nisa, sannan kuma ya tura ƙasashe masu tasowa da yawa a dalilin siyasar gabas ta tsakiya wadda ta shafi birnin Kudus. Ya daɗa tura mutane da yawa ƙasashe da yawa su nuna cewar wato za ka iya tsayawa da ƙafarsu ba tare da sun dogara da Amerika ba.
Mubiya ta Kano mun shige Naija, sun ɗau mulkin kai ba wani ja, in ja don sun kawo hijja.
Madalla, za ku ji ƙarin bayanin wannan hirar a cikin shirin Dimokuraɗiyya gobe da safe idan Allah ya kai mu, sai a tare shirin. Yanzu kuma bari mu koma ƙasar Kamaru. 'Yan gudun hijira da suka bar Najeriya zuwa ƙasar Kamaru sun yi fatan ganin an mayar da su ƙasarsu cikin wannan sabuwar shekarar. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin ya ziyarci wannan sansanin, ga rahotonsa da Ladan Ibrahim a yau ya fassara zai kuma gabatar.
'Yan Najeriya da suka tsere zuwa kasar Kamaru sakamakon harin Boko Haram sun yi fata cewa gwamnatin kasar su za ta gaggauta mayar da su garuruwan su na asali. Wakilin murya Amurka Moki Edwin Kindezeka ya kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran domin jin shin menene fatar su a wannan sabuwar shekarar. Yanzu ana cikin bikin sabuwar shekara da kuma Kirsimeti, kuma haka yake ko a garin Garwa dake yankin Mayo dake arewacin Kamaru, wurin da kasar ta yi iyaka da Najeriya ta arewaci. Nan ne dai wurin da ya zama tamkar gida ga dubban 'yan Najeriya dake gudun hijira. Ma'aikatan wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Turanci World Lutheran Federation, wacce kungiya ce mai gamayyar kungiyoyin cococi da su kai 145 daga kasashe 88, an gansu a wannan sansanin suna raba kyaututtuka, kana suna gudanar da addu'o'i tare da waɗannan 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya rabo su da gidajensu. Aubin Inzali na kungiyar ta da WLF ya ce sun shirya wani shiri na musamman har na tsawon sati biyu da zai ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan gudun hijira da masu masaukin nasu. Ya ce kasancewan zaman 'yan gudun hijira a wannan wuri ya yi matuƙar tasiri ga rayuwar masu masaukin nasu, musamman ma a kan abubuwan su na more rayuwa wanda can dama yana tangal-tangal. Ya ce amma kawo su wuri guda ta hanyar wannan shirin zai ƙara sa ɓangarorin biyu su kusanci juna ta hanyar zamantakewa mai ma'ana, musamman ma a wannan yanayi da ake ciki wanda ke cike da ƙalubale. Ɗaya daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira ɗan shekaru 28 mai suna Emmanuel Kaljavi, wanda ya gudo daga jihar Borno Najeriya a cikin watan Janairu na shekarar ta gabata, ya ce sakamakon wannan harin na Boko Haram ya yi hasaran ɗan uwansa, kana kawo yanzu bai ga matarsa ba kuma bai san inda take ba. Sai ce sai dai yana murna Allah cikin ikonsa ya sa ya ga wannan sabuwar shekara cikin koshin lafiya.
La présence des populations réfugiées dans cette partie du pays.
Gaskiya ina mai cikin farin ciki domin ko mutane da yawa sun mutu a cikin shekarar ta gabata, amma Allah cikin ikonsa ya bar mu da ransa, ya bar mu da rai. Gaskiya muna murnan ganin wannan sabuwar shekarar. Emmanuel ya ce fatarsa guda ɗaya ita ce yanzu shine ya ga ya koma Najeriya, inda zai sake ganawa da 'yan uwansa. Ya ce kawo yanzu abin da yake jira shine tabbaci daga gwamnatin Kamaru da ta Najeriya cewa tursasawar da suka fuskanta daga 'yan kungiyar Boko Haram ya kau kuma ya zo ƙarshe. Yanzu suna iya zama cikin kwanciyar hankali idan ya koma. Sai dai wannan ƙauye da ake kira Garwa yana nisan kilomita 5 ne daga sansanin 'yan gudun hijira na Minawo, wanda nan ne 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 72,000 ke zaune. A cikin shekarar 2017 mutane da yawansu ya kai 12,000 ne suka iso wannan sansanin, wanda kuma dubbai daga cikinsu sun nemi su koma gida, musamman inda suka fito da kansu kamar yadda gwamnatin Kamaru ke cewa. Ali Shawik ɗan shekaru 41 ya iso wannan sansanin yau shekaru 3 kenan da suka gabata, amma ya ce sam kawo yanzu baya tunanin komawa gida. Ya ce baya son ya sake komawa cikin irin yanayin da ya baro baya, musamman kuntutawa irin na 'yan kungiyar Boko Haram waɗanda su kai hari a ƙauyensu na Atagara da ke arewacin Najeriya, inda su kashe mutane da dama kana suka banka wa gidaje da yawa wuta, abinda ya tilasta mutane da dama zama 'yan gudun hijira da ƙarfi da yaji. Ya ce shi kam zaman wannan sansani ya fi masa sau dubu da ya sake komawa inda ƙaddara take.
I am very happy. So many people die in 2017.
Kullum muna haduwa a wuri guda muna gudanar da ibadar mu. Wani lokacin ma tun daga 12 rana muke fara addu'o'i, muna zuwa wurare muna rawa muna waka muna zama cikin raha da annashuwa, har ma muna yi wa juna kyaututtuka. Gwamnatin kasar Kamaru da na Najeriya da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya su ukun sun cimma yarjejeniyar ganin an mayar da 'yan gudun hijira a garuruwansu, amma kuma za a aiwatar da hakan ne tun a cikin watan Maris na shekarar ta gabata. Anet Imbani na kungiyar nan ta WLF ta ce gudanar da wannan zai zamo idan 'yan gudun hijira na bukatar komawa garuruwansu ne, ba wai a tilasta musu ba.
We always come together to worship in one center.
Wannan yarjejeniyar da ƙasar Kamaru ta sa wa hannu da Najeriya da kuma hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya an yi ne da niyyar daidaita al'amuran 'yan gudun hijiran.
Tumadalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19 yanzu, kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar. A nahiyar Afirka an dade ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya, rikicin da ke sanadiyar asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a duk shekara, inda masana ke ganin cewa kai zuciya nesa tare da kokarin gwamnatoci da shugabannin al'umma zai kai ga samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da shugaban kungiyar makiyaya ta Kulan Allah a Najeriya.
Sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President na Kulan Allah Katiriyaras Association of Nigeria, wato shugaban kungiyar da ake kira Kulan Allah na kasa baki daya. Zumanar Kulan Allah shine mu da kanmu makiyayan mu ji tsoron Allah, mu tsare haƙƙin wasu dan Allah ya tsare haƙƙin mu. Kuma mun sa mata wannan suna domin mun yi Allah wa dai da halayyar wasu mutanen mu. Mutun ya shekara yana noma, ka zo ka sa dabba ta cinye, wannan din ba zai zama alkhairi ba. Kar ka mai da naka dukiya na wani banza. Shi yasa muka ce mu ma makiyayan mu tsarkake zakatun mu, mu ji tsoron Allah, mu yi abu saboda Allah, mu gujewa shiga haƙƙin dan Allah ya tsare haƙƙin mu.
To ranka dai ko menene makasudin kafa wannan kungiyar?
To kafa wannan kungiyar ya shine lura da muka yi cewa duk da akwai kungiyoyi na makiyaya, maimakon su kawo ƙarshen matsalolin makiyayan sai ya zama matsalolin karuwa suke. Saboda kungiyoyin sun zauna suna jira sai an mari ba Fulatani ko makiyaya su ce don me aka mare shi, an yarda ko ba a yarda ba. Ko sai ya ce an ce ya shiga gona, sai su je su ce ya shiga gona amma a taimaka dai a kyale shi. To irin wannan mu ba mu yarda da ba. Ko kuma a'a sai an yi doka su soko-soko har ai dokar hana kiwo, sai an yi dokar kuma su fito suna ihu su cewa ba su yarda da dokar ba. Manufar mu ita ce mu ja kunnan makiyayan kansu tukuna su zauna lafiya da juna, kuma kansu shiga gonar kowa. Sannan a lokaci guda kuma su ma manoma su daina toshe burtuli, don burtuli ta fullanci yana nufin hanyar da dabba za ta bi. Idan ka nome hanyar ta ina za ta bi, ita ba zundu bane balle ka ce za ta yi fuka-fukai ta tashi. Daina nome wuraren kiwo. Da yanzu matsalar da muke samu, manoma an ce gwamnati ta yi kuskure sai ta ce noma maimakon a taimaki noma da kiwo. Kowa sai hauka ce ban tsama jeji ko ina nomewa ake. Duka an bada wurare sun zama gonaki. To wannan ne yasa muka kafa wannan kungiya.
To ku a kungiyar ce wani mataki kuke so gwamnati ta dauka?
Za mu gaya wa gwamnati, haƙƙi ne akan ta gwamnati. Lalle ne ta yi gyara. Ta yi gyara ta sama wa makiyaya wurin kiwo, ta sama manoma gurin noman su. Kamar a jigada an kuntuna da kullun kiri ka san mafada ake. Amma daga lokacin da suka zo, duk inda yake a tarihi gurin kiwo da an mai da shi gurin kiwo, duk inda yake burtuli yau lafiya suke zaune, babu matsala. To haka muke so, kowace hanya haka mata samu mita 30 da dabba za ta wuce. Amma yau sai ka gani mai kafawa ba zai wuce ba duk an nome. Makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gona, to ya zai rayu? Don haka dukiyar mu tana zurarewa ta tafi kudu da kuma wata kasa. Shi yasa muka ce mu manufar kafa wannan kungiya, mun ga wadancan ba su biya bu ataba. Kuma duk budget da ake ba a sa wa makiyaya budget balle a implement, sai a sa trillion 10 ko trillion 100, babu na kiwo a ciki billion 10 ko 20. To shi yasa muke son jihohi su rinka sa wa kiwo budget.
Shugaban kungiyar makiyaya Kulan Allah Association kenan Honorable Khalik Muhammad Bello a tattauna wasu da Haruna Dauda. A ɗaya bangaren kuma, bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya a garin Anaku a jihar Anambra wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda, yanzu haka dai zaman lafiya ya dawo. Ga Alphonsus Okorugwe.
Bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum daya tilo a garin Anaku da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata, al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti, wani dan kasuwa mazaunin birnin Oka, ya shedawa muryar Amurka, inda ya kara da cewa
akwai zaman lafiya, kuma da shiru ba matsala da kowa yadda muke nan, ba wani dangara da ko cewa waɗannan ƙabilu ko me, duk dai muna zaune lafiya. Daga mu har 'yan ƙasar nan muna zaune da su duka lafiya, ba wani damuwa a kai. Tsakanin daga shekaran jiya yau gaba ɗaya ba wani ma abun nan, zaman lafiya kawai muke tare da mutane. Kuma harkokin mu muna gudarwa da shi yadda ya kamata, ba takura mana ba mu ko ba takura dama hankalin mu da su kasuwanci ko muna kai ba wani matsala da mu da su.
Ko me rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin? Abinda na tambaye shi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam Garba Umar kenan.
Ana bincike akan maganan ba, yes, ba object for now, ana bincike ne akai a gano ganin me ya faru me ta kuma abin me ya jawo fadadin da me jawo wannan shine muke bincike akai
rikicin da yayi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuanya a yayin da yake gonar sa lamarin da yasa ɗan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso
da fatan hukumomi za su ci gaba da daukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da Fulani makiyaya. Masu raro mu anan muka karshen shirin namu na yau. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Haruna Dauda da Alphonsus Okorugwe da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace ina muku fatan alheri, ina kuma yi muku murnar shigowa sabuwar shekara ta 2018. Allah ya sa kuma muga ƙarshen ta lafiya. Sakon ya zo daga hannun Adamu Sabi'u Wangara, Gezawa jihar Kano, Nigeria. Sako na gaba kuwa yace ina kiran hukumar DPR reshen jihar Bauchi ta samu ta kawo wani rangadi na bazata gidajen man fetur da ke fadin jihar Bauchi domin yin hakan shine zai kawo duk wata matsalan na wahalan mai a fadin jihar duba da yadda suke saka ruwa a cikin man fetur bisa hakan yake janyo tarin matsaloli a motocin al'umma. Ina fatan wannan hukumar za ta ci wannan koke nawa domin share wa jama'a hawaye. Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi Nigeria. Sai sakon da yazo daga hannun Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace alhamdulillahi rabbil alamin. VOA yau na fara da wannan kalma ne don godiya ga Allah subhanahu wataala da ya nuna mana sabuwar shekara lafiya. Don haka ina roƙon Allah ya sada mu da dukkan alkhairin da ke cikin ta sannan ya kare mu ga dukkan sharrin da ke cikin ta dan daraja Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Koriya ta Kudu ta yi tayin tattaunawa da kishiyar ta Koriya ta Arewa kan yiwuwar Koriya ta Arewa ta halarci gasar Olympics na lokacin sanyi da za a yi a Koriya ta Kudu. Yau Talata ministan yada labarai na kasar Cho Myung-gyong ya ce Koriya ta Kudu tana so ta gana da jakadan Koriya ta Arewa a cikin mako daya a ƙauyen Panmunjom. Wannan taron zai zama tattaunawa farko a tsakanin Seoul da Pyongyang tun watan Disamba shekarar 2015. Seoul ya buƙaci zaman tattaunawar rana ɗaya bayan da shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Kim Jong-un ya yi jawabin shigowa sabuwar shekara inda ya sanar da tunaninsa na aikata wagar don shiga cikin wasannin Olympic na gaba a Pyeongchang. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi maraba da shawarar da Kim ya yi don tattaunawa a ranar Litinin, amma ya ce duk wani ci gaba da ya dace akan dangantakar da ke tsakanin Koriya ta tsakiya dole ne ya dace da yin watsi da shirin nukiliya Pyongyang. Yankin gabashin Amurka na cikin matsanancin sanyi daga Texas zuwa gabashin tekun gabas har zuwa kudancin Florida yana cikin yanayin tsakanin digiri 20 zuwa 30.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.